أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bamguje ba muna tarayya da ku a cikin wannan shirin namu na fiqh ali muhammadin salawatullahi wa salamu alaihi majma'in yau zancen da zamu yi zance akan lamurra da suke bata sallah ababe da yake mutum idan ka aikata su ko suka faru a cikin sallah zai zama sababin sallan mutum ya kase ya bata lokacin da masallaci yayi kabbara ta harama zuwa karshen sallah akwai wasu lamura haramun ne akan sa ya aikata idan kuwa ya aikata dai a cikin wayannan lamura to sallan sa ya bata wayannan ababen su ake yi ma suna cewa ababen da me suke bata sallan mutum wayannan lamura sune na farko ya zamana daya daga cikin me sharuttan nan na sallah a rashe sa ko daya cikin ababen da ke sababa kasa alwala ya faru a cikin sallah wannan duk mai bayanin su sallah ya bata ko ci ko sha alhali mutum kana sallah sallan mutum ya bata ko magana a cikin sallah yana bata sallah haka kuma dariya mutum ka karkale da dariya a cikin sallah sallan ka ya bata haka kuka a cikin sallah yana bata sallah amma wani irin kuka zamu zo mu yi bayani kuka wanne yake saboda me rashi da kai kan wani lamari da yake na duniya wani abin duniya da mutum ya rasa sai yana kuka a cikin sallah to wanne yana bata sallah zamu zo mu yi bayanin wayannan lamura da muke ambatawa yanzu filla filla sa'annan mutum ka ba alkibla baya a cikin sallah sallan mutum ya bata ko kari ko rage daga ciki daya daga me wajibai wanda suke rukuni a cikin sallah sallan mutum ya bata ko ya zamana mutum ka musanya suran nan na sallah ya mutum za ka yi ka musanya suran na sallah insha Allah za mu zo mu yi bayanin wannan duka ɗaya bayan ɗaya sa'annan da dibiya hannu a cikin sallah kamar yadda wayansu daga cikin yawan mu ahlus sunna suke yi saboda ahlus sunna ma duka ba dukansu me suka halatta dibiya hannu a cikin sallah ba ko fadin amin bayan fatiha a mazhabin ahlul bait salamullah alaihim yana bata sallah kamar yadda zamu zo mu yi bayani ko daya daga cikin shakkoki wanda suke mai suna bata sallah ya bijiro da mutum sallan sa ya bata shakka da yake mai yana bata sallah mun yi zancen shi a karatun da suka wuce kaman karatu biyu uku da suka wuce mun yi zancen batun shakka a cikin sallah da shakkan me da yake bata sallah bayan wannan ababin da muka bijiro muku da shi ababin da suke bata sallah zamu zo mun yi zance kan wayannan ababe ɗaya bayan ɗaya saboda me mu yi karin bayani akan wannan lamura na farko idan mutum kana cikin sallah sai ɗaya daga cikin sharuɗan nan na ingancin sallah aka rashe sa, to sallan mutum ya bata. Sabilil ala sabilil misali, mutum kana cikin sallah sai ka fahimci cewa wanga bagire da kake sallah bagire ne na kwace, shikenan sallanka ya bata. Saboda mun zance kan cewa cikin sharuɗan sallah ya zama bagiren da za ka yi sallah bagire ne halittaccen bagire, ba bagire ne mai da aka yi kwace aka karbi wannan bagire ba. Halwa yau, idan mutum kana cikin sallah sai ɗaya daga cikin ababen da suke mai suke kasa alwallan mutum ya faru, to sallan mutum ya bata. Ko ɗaya cikin ababen da mai suke wajabta wanka ya faru, sallan mutum ya bata. Sa'annan lamari na biyu da yake bata sallah shine mai magana a cikin sallah. Idan mutum yana sallah a dagangan sai furucin wani kalma, kuma wannan kalman da ya fito a bakinsa yana nufin a fahimci wani abu da wannan kalman da yake ya fito bakinsa, to sallansa ya bata. Nan wasu malumma suka ce, amma wannan kalma ko da yake bai da ma'ana, kalman da ya fito bakinsa bai da ma'ana, amma ya fito da wannan kalma ne domin a fahimci wani abu, to mai sallan mutum ya bata. Idan mutum kana cikin sallah sai kana tari ko kana atishawa, a wannan mai bai bata sallan mutum, ko mutum yana gyasa a cikin sallah duka wayannan ba su bata sallan mutum. Amma idan mutum yana cikin sallah sai yana hurta kalma ta ah ko ah, mun san mutum yana jin wani ciwo a jikinsa, wannan abin yake hurtawa, ah ko ah mara lafiya, wannan al'ada ne na mutum idan mai yana jin ciwo jikinsa yana hurta wannan lafazin, mun yi muce masa lafazi. To idan mutum yana ah ko ah a cikin sallah ko ire-iren ababin da suka yi kama da wannan abu biyu da muka ambata da yake mai sun gino a kan harafi guda biyu, idan yana yin su a kan dagangan ne, to sallansa ya bata. Idan mutum kana cikin sallah bai kamata ba ka yi wa wani sallama ba, amma idan aka maka sallama to wajibi ne ka ba da jawabi. Yanda za ka ba da jawabi shi ne ka kaddamar da sallama. Misali, idan mutum kana cikin sallah ya ce maka assalamu alaik ko salamun alaikum, kai ma idan za ka ba da jawabi ka ce mai wa alaikumus salam, idan kana cikin sallah sai ka ce mai salamun alaikum alaika ko salamun alaikum, amma kai ba kai kai ma wani sallama. Amma idan aka maka ya zama na kai kawai ke wurin kai kuwa kai ma sallama, to wajibi ne ka ba da jawabi. Idan mutum ka nufi zikiri a cikin sallah, masalan inna za ka ce Allahu Akbar, masalan kamar za ka yi ruku'i sai ka ce Allahu Akbar, a wannan bagire da yake za ka yi ruku’i, sai ka cire muryanka. Me kake nufi da cire murya? Misalan wani ya shigo daki, bai san kana cikin daki ba, sai me ka cire muryanka saboda ya san me kana nan. Amma hadafinka na farko shi ne mai zikiri, yani kabbara na me na ruku’i da za ka yi tukun ka yi ruku’i. Sai ka cire mun ka ce, Allahu Akbar, to wannan ba laifi bai ba ta sallah. Amma idan ya zama hadafinka na farko ba shi ne ka yi zikiri ba, ya zama na wannan zikirin lokacin da za ka yi ya dace da wannan mai nufinka, shi ne mai ka cire muryanka a ji kana cikin sallah saboda mai shi ya zo yana da wani bukata ne ya jira ka ko ire-iren wayannan lamar. Amma ya zama la nufinka na farko ba shi ne zikiri ba, ka dai cire muryanka saboda ka fahimtar da shi kana nan, zikiri shi ne mai abin da zai biyo na biyu. To nan malam ya ce, idan wannan huska na biyu ne sallan mutum ya bata. Sa’an nan abin da ke bata sallah shi ne mai dariya a cikin sallah da kuka a cikin sallah. Ba shakka cewa dariya da gangan a cikin sallah da murya shi ne mutum ka kyakkyale da dariya yana bata sallah. Amma murmushi a cikin sallah bai bata sallah. Idan bawa da yake sallah saboda wani sha’ani na duniya sai ya tada muryansa yana kuka, to sallansa ya bata. Matsalar mutum ne ya yi hasara a cikin mai kasuwancinsa, shi kenan da ya zo wurin sallah ya tuna kudinsa da ya kone, shi kenan shi ya cire murya malam yana kuka a cikin sallah, to sallansa ya bata. Idan kuwa kukan da mutum yake cikin sallah bai cire muryansa ba, yani yana kuka ne a zuci, a nan wannan huska bai cire muryansa saboda mai lamarin duniya ne ko ba lamarin duniya ba ne, sallansa bai bata ba. Amma wasu malumma suka ce matukan mutum yana kuka a cikin sallah saboda lamarin duniya, sawa'an ya cire muryansa ko bai cire muryansa ba, sallansa mai ya bata mutlaqat. Kuka saboda mai wani abin da mutum karashe shi na mai sha'anin duniya, sawa'an ka cire muryanka ko baka cire muryanka ba, sallanka ya bata. Amma idan mutum kana kuka a cikin sallah sawa'an ka cire muryanka ko ba cire murya ba, ya zama na kana kuka ne saboda tsoron Allah, ya zama na kana kuka ne saboda mai abin da ke jiran mutum a kiyama, to sallan mutum bai bata bal an so yin wannan abu. Mutum kai kuka cikin sallah saboda mai tsoron wuta da azaban Allah subhanahu wa ta’ala, ko kai wani laifi sai ka zo mai cikin sallah kana kuka kana neman gafaran Ubangijin Allah subhanahu wa ta’ala. Sa’an nan ababen kuma da suke bata sallah na ji saboda kanancin lokaci shi ne mai mutum ka ba alkibla baya. Insha Allah sabon saduwa za mu ci gaba da wannan bayani a cikin ababen da mai suke ba ta sallah. Farko abinda za mu yi zance da shi shi ne mai ba kibla baya. Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.